الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أشرن دبيغة وتنبير shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 19 ga watan 2 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 118 a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar a wannan masallaci mai albarka na ihya us-sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria a yau in Allah ya so yadda zamu dora kan inda muka tsaya muna da cikin tsakiyar magana akan hukuncin shari'a dangane da kaburruka da gina masallatai a cikin kaburruka da kuma mai da makabarta masallaci wannan kaburrukan kuma hannu annabawa gabaki daya mun tsaya akan wasiyar da annabi alaihi salatu wassalam yayi na cewa kada a yadda a riki kabarin sa ya zamanto gunki abun bauta a wata riwayar yace kada a maida kabarin sa ya zamanto idi wurin da za a zo ana taro ana biki lokaci bayan lokaci مالا يتي الرابع عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا لأن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يا الله كدك ميد قبرينا يا زمن تو غنكي إن أنت غنكي أبو بوتا كوايا سن بوتا شيني كدك روكي وانا أبو كتشي يا مكة وانا أبو تو النبي يا هنا أجي أروكي قبرنسا yan uwa musulmi akwai waɗanda yau saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana kaunar annabi Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda saboda san sa da kaunar sa suna wuce gona da iri ta yadda suna zuwa suna roƙon kabarin sa to wannan shine wasaniya din sukan je da bukatun su mutun ya buga visa ya hau jirgi yayi tafiya mai tsawo ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe hannunsa yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama haihuwa ko jarin sa ya kare yana neman manzon Allah ya daga masa jari ko kuma yana rikici da wani makocin sa yana roƙon annabi Allah ya sa ya fi ƙarfin makocin nasa ko yana neman wata da aure yana roƙon annabi ya bashi bashi nan dai bukatu ne da yawa a kabarin annabi akwai waɗanda suke akan jahilci akwai waɗanda suke suna sane akwai waɗanda su gani suke yi darajar annabi ce ta kai a je a roƙe shi to wannan hadisi da yace kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki nan ce gunki abinda ake nufi ai gunki ya zama illa ne saboda masu shi suna masa bauta menene bautar roƙo suke mai ai ko ba kaman idan sun rasa ruwan sama sai su je su ce gunkin ya ba su idan sun shiga wani tsoro sai su ce gunkin ya yi musu to annabi ya ce kada a maida kabari na ya zama gunki a daina zuwa ana roƙona al'ummar musulmi Allah ake roƙa Allah shi ake roƙa manzo Allah yana da babbar daraja dan adam bai isa yi bayanin darajar annabi ba sai dai ya faɗi iya abinda bakin sa zai faɗa sallallahu alaihi wasallam to amma duk yanda mutum zai daraja annabi da ɗaukaka shi ya ajiye shi inda Allah ya ajiye shi kuma yayi masa abinda Allah ya ce masa kada saboda soyayya mutum ya je ya dauki aikin Allah ya dora annabi akwai waɗanda suna da wannan kokarin saboda kauna abinda ake yi wa Allah sai su yi wa annabi yanzu misali addu'a Allah ake yi wa shi ake roƙa إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يكرمك ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوه كروكيشي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله يكرمك شيخي كريم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا فدا شيوا دون داك ركابا الله تبايا جن الدعاء. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هكا الله يفدا ودن داك كي كرا با الله با باسا جي كواي إذن كيراشي إندي با الله بني تبايا جن أبن داك كيراشي دشي. ولو سمعوا ما استجابوا لكم كما كودا كن كرا سما كودا سنجما تو بس إيسا كما سأمسا مكو با وانا تاشين كياما كما دا سكافر چه مكو دا شركة دا كو كيدسو بشرككم. هكا قرآن يجي كنا كاك كرا ونبا الله با شركاني. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ba wanda zai baka labari kuwa irin al-khabiru Allah tabaraka wa ta'ala. So ya koyan wana musulmi idan mutum zai roko sai roki Allah. Aka annabi ya koya mana idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah. Shi ma manzon Allah in ya tashi Allah yake roƙa. To duka wannan in kun fahimce ni idan har an ce kada ka roki annabi a kabarin sa addu'a kake zuwa kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata kuma ka zo ka roki wani ba annabi ba wannan nan kuma kowaye shi akwai wani wanda yake da wani matsayin da zaka je kabarin sa ka ce ya baka ci ya baka sha akwai wani kabarin da yake da daraja da zaka je ka ce ya aure maka da yarka akwai wani wanda yake da iko da matsayin da zaka ce jarinka ya kariya ya daga ka babu abun wato is very simple. Yana da sauki matuka idan Allah ya ba mutum zuciya ta fahimta. Mun karanta wannan hadisin mun yi bayanin waɗanda suka ruwaito shi yace rawahu Abu Ya'la wa fihi Isa'd ibn Abi Isra'ila wa fihi kalam li waqfihi fil Qur'ani ko wa baqiyatu rijalihi thiqat. Sai Albani yace wannan maganar da Imam al-Haisami ya faɗa a cikin Majma'iz Zawaid cewa akwai Isa'd ibn Abi Isra'il kuma akwai magana akan sa saboda yayi tawakkufi akan khalqul qur'an halil qur'an al makhluq ne magana akan qur'ani shin halitan sa akai ko kuma ba halitan sa akai ba. Mun yi bayani a takeice sati mai zuwa ai satin da ya gabata cewa zance mafi inganci qur'ani sifar Allah ne ba halitan Allah bane. Implication din in kace qur'ani halittar Allah ne to wannan yana nuna cewa kenan akwai wani abu na bangaren ubangiji da halittar sa akai. To sai a ce da kai kaga wannan ka nuna Allah shi makhluk ne kenan. To in dai makhluk ne to akwai khaliq din to waye khaliq din. So ba a danganta wata sifa ta ubangiji cewa halittar ta akai. Su qur'ani maganar Allah ne ai abin da ya fada ne abin da ya faɗa ne mala'ika jibrilu ya dauko yake gaya wa annabi. So sifar Allah ne annahu mutakallimun kaifa sha'a wa mata sha'a tabaraka wa ta'ala. To har muka kawo waɗannan maganganu guda uku da malam ya kawo zamu tashi akan al-khamis ko abu na biyar an jundub daga jundub ibn abdullahi al-bajali kenan. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول وان حديث جماعه كافن النبي رسول الله كوانا بيير يا فديش الله اكبر kwana biyar tak kafin ya bar duniya, kwana biyar kafin ya bar duniya fada, ku ji sakwa. Jandubu bin Abdullah al-Bajali ya fada, bad kana li fikum wato ikhwatun wa asdiqa wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila wa law kuntum muttakhidan min ummati khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidhu al-qubura masajida inni anhaakum an dhalik. Allahu akbar, Allahu akbar. Akhrajahu Muslim duna sa'iri sittati wa nasabahu ash-Shawkani lin-Nisa'i aidan wa la'allahu ya'ni as-Sunan al-Kubra lahu wa lam yansibhu fi adh-dhakhair illa li muslimin wahdahu. Na'am, akhrajahu Abu Awana fi sahihihi wa ziyadatu lahu thumma ra'aytu fi at-tafsir lin-Nisa'i min al-Kubra. Jayyid, hadisi na biyar ɗan uwa shine hadisin da muka faɗa kwana biyar kafin annabi ya bar duniya ya faɗa. Maza Allah ya ce haƙiƙa a cikin ku ina da ɗan uwa, ina da abokanai. Qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa, a cikin ku al'ummata akwai ɗan uwa na kuma akwai abokanai na, amma ni ina barranta a gurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala an yakuna li minkum khalilun, ya zama ina da badadi a cikin ku. Abinda ake nufi da badadi, khalili shine wato wanda zaka dauki soyayyarka ga baki dayanta, kaunarka, soyayyarka, duddukanta gaba daya ka dauka ka danka masa, komai naka kulliyarka tana hannunsa kawai, ba wanda kake so a duniya sama da shi, shine khalil. Yace to ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yace Allah ya dauke ni khalili, Allah ya dauke ni, ni khalilinsa ne. So na bada soyayyata, kullata, kaunata gaba ɗayanta na bawa Allah. So bai kamata ba wannan kaunar na zo na raba ta gida biyu, na yanki wani bangare na bawa wani, sannan na bawa Allah. Allah ya fi ƙarfin abin da na ɗauka na bashi in ɗauko in bawa wani. To shi yasa manzo Allah bai da wani khalili in ba Allah ba. Haka Allah yake, ga annabi Ibrahim ma ya ɗauke shi khalili, wa takhadha Allahu Ibrahim khalila. Suna san Allah waɗannan bayin Allah. Yace kama takhadha Ibrahim khalila qad ittakhadhani khalila, Allah ya rike ni khalili badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalili badadi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhastu Aba Bakrin khalila. Annabi yace da, ku ji wannan maganar jama'a, da a ce zan dauki khalili, na muku bayanin khalili ko? Da a ce zan dauki khalili, da a ce zan dauki badadi a cikin al'ummata, to da Abubakar ne zan dauka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ina Abubakar sai dai zubar da hawaye san dadi. Ai kwarai da gaske. Akramakallahu. Idan aka tambaye ka wani mutum ne annabi yake son sa, iya so, kauna, ka san dai kauna ko? Kauna. To kai ka ce Abubakar. Haka Allah ya ga dama ya zabe shi. Shi yasa wannan magana in ta nuna wani abu kurun tana nuna mana daraja da matsayin Sayyidina Abubakar. Wata rana aka bata wa Abubakar, Umar ne ma ya bata masa kaga dai matsayin irin na Umar Sayyidina Rasulullahi yake cewa yace yanzu ba za ku kyale min Abubakar dina ba wallahi da wannan lafazin ba za ku bar min Abubakar dina ba mutumin da kuka hana ni kudin ku ya dauki kudin sai bani mutumin da kuka ƙaryata ni kultum kazzabta wa qala sadaqta kuka ce da ni ƙarya nake yi shi kuma yace min gaskiya nake yi mutumin da ya dauki dukiyarsa gaba daya bai bar komai ba da ya mallaka a duniya yazo ya zuba min ita a gaba yace gashi nan aje ayi aikin Allah da ita yanzu ba za ku kyale min Abubakar dina ba a wata riwaya manzon Allah yake cewa wallahi wallahi da za a auna imanin mutanen duniya gaba daya fi kiffatin a dora akan tafi hada ko imanin sayyidina Abubakar as-Siddiq fi kiffa akan wani tafin yace wallahi la rajaha imanu Abi Bakr shi wallahi da imanin Abubakar sai ya rinjayi imanin duk duniya kai ka san Abubakar kuwa shine abokin manzon Allah fa da Allah ya tabaaraka wa ta'ala ya ambace shi fa a cikin alqur'ani idh yaqulu li sahibihi Allah ya ce da shi sahibihi darib mana sahib ya inda yake cewa sahibin salata hazan alqur'ani ya ce Abubakar abokin annabi ne sahib la tahzan annabi yake cewa sahibin sa la tahzan inna Allaha ma'ana kar kai bakin ciki kar ka tsorata Allah yana tare da mu shine fa Abubakar da Allah madaukakin sarki yace da shi ma abocin falala ne Allah da kansa yace Abubakar iya da falala lokacin da munafikai suka yi abin da suka yi na sharri da yada ƙarya da kagewa nana Aisha cewa ta yi alfasha a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka kama waɗanda suka yi a cikin su akwai Mistah Mistah din nan yaron gidan Abubakar ne a gidansa ake bashi tuwo kuma yana cikin waɗanda suka yaɗa wannan magana din shi ma ya biye munafukai shi din ba munafiki bane ba amma yadda irin mutum ya ji magana a gari shi ma ya dauka ta yaɗa waɗannan zaka je kai wa munafukai aiki in baka mai da hankali ba aka zo aka yi masa haddi da aka zane su hadda Hassan bin Sabit aka yi musu bulali sayyidina Abubakar ransa ya ɓaci ya ce kai daga yau na yi rantsuwa kar ka sake zuwa gidana ka karɓi abinci ka tafi tunda za ka zo ka ɓata matar annabi ka ɓata matar manzon Allah ka ɓata yata kana gidana ina baka abinci ina ciyar da kai to ka tattara kayanka kai gaba duba haƙuri irin na Abubakar duba juriya irin ta Abubakar duba kau da kai irin na Abubakar da kawaici irin nasa yace an daina baka tuwo wallahi malam saboda wannan Allah ya saukar da aya wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba kada ma abuta falala daga cikin ku su rinka rantsuwa cewa ba za su rinka bada abinci wa dangin su na kusa da su ba waye ma abucin falala Abubakar ne yanzu wannan sai wani ya zo ya zage shi ai wanda ya zage sayyidina Abubakar ai tsohuwarsa bata ci sa'an naƙuda ba ta yi wahalar banza wallahi tallahi asara ta ƙare wa mutumin da zai zage Abubakar taɓewa halaka rashin sa'a zuwa duniya ta tabbata ga mutumin da yake bakinsa zai iya buɗewa ya zage wanda ƙur'ani ya yaba in dai ka zage Abubakar to kamar kana jayayya ne da Qur'ani kana fada ne da abin da annabi ya zo da shi kana fada ne da abin da Allah ya fada Allah ya ce kaza kai kuma kana cewa kaza wannan ita ce aqidar ahlus sunna سن صحابي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم دين وإيمان وإحسان ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. ابن أبي العز الحنفي يكي تشوى منا سن صحاب من ذا لأكيد أهل السنة ونحب أصحاب رسول الله lallai du ahlus sunna a duniya alamar ahlus sunna shine zaka ga yana matukar kaunar sahabban annabi kai masa wannan alfarmar ka sa shi a wannan line in dai yana son sahabban annabi to ka sa shi insha Allah yana cikin masu son sunnar annabi koda ku yana da wata kaucewa ta wani bangare yace wanubghiduhum wanubghidu man yubghiduhum muna fushi da wanda yake fushi da sahabbai alamar sifar ahlus sunna na ƙwarai shine baya son wanda yake zagin sahabbai duk wanda kaga yana kaunar mai zagin sahabbai to ba ahlus sunna bane kuna gane kuwa bambancin ko وبغير الخير يذكرهم wanda ba sa ambatan sahabbai da alkhairi akwai wanda idan ya bude bakin sa in dai zai yi bayanin tarihi ne na sahabbai to ba zai faɗi alheri akan su ba sai yace to mu ahlus sunna wala nazkuruhum illa bi khairin ba ma ambatan sahabbai sai da alheri kuma da ma haka annabi yace ku kame bakin ku akan abin da ya faru tsakanin sahabbai ko sun yi fada ko an samu rashin jituwa ko wani ya gaya wani bakar magana yan adam ne daman ba annabawa bane ba ma'asumai bane to ku din an hana ku ku fito kuna bayani wa al'umma akan sabani da rashin jituwa da fada da kurakuran sahabbai an hana ku yi bayani shi ma wannan din akida ne shiru akan abin da sahabbai suka yi wanda yake ba daidai bane shi ma akida ne addini ne imani ne kuma an yi umarni ayi haka kine ma'ana wala nazkuruhum illa bi khair yace hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu san sahabbai addini ne san sahabbai imani ne san sahabbai ihsani ne wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu sannan kuma kin sahabbai kafirci ne sannan kuma kin sahabbai zalunci ne kin sahabbai munafirci ne wannan ita ce jakar da take dauke da aqidar ahlus sunna fi sahaba akan sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle shi yasa annabi ya faɗi wannan magana walau kuntum muttakhidan khalilan latakhassu ababakr ma yau a cikin al'umma na akwai masu cewa abubakar da umar aljibtu wa taghut a yau a cikin al'umma na akwai wanda in sun yi sallah ba sa iya idar da tahiyya sai sun tsine wa abubakar da umar a yau akwai masu yada sharri da makirci cewa da Hafsa da Aisha matan annabi mahayinta ne da ringa ya muku labari mara dadi da ake yadawa akan waɗannan bayin Allah ana bata su a gurin jahilai waɗanda ba su je makaranta ba su saurari malaman kirki ba a'udhu billah da wannan magana wai lokacin da wai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake rashin lafiyarsa ta ƙarshe zai bar duniya da aka fahimci bai da lafiya wai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya gaya wa Aisha yace mata ai gashi lokaci ya zo kaza yi mata bayanin abubuwan da za su faru a bayan shi sai ya ce mata kuma ya faɗi mummunan magana wai akan Abubakar da Umar sai ya ce mata kake gaya wa kowa shikenan wai Aisha saboda gulma irin nata sai ta lallaba ta je ta gaya wa Hafsa yar gidan Umar ai kin ji gashi wai sai Abubakar ita kuma Hafsa da ci labari sai ta samu Umar sai ta gaya masa babanta. To sai Umar shi kuma yaje ya samu Sayyidina Abubakar, wai sai suka je sai suka yi meeting. Da suka yi meeting wai sai suka ce to tunda ma haka ne mu je kawai mu samu guba mu sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan muka sa masa guba muka kashe shi to shikenan kai Abubakar sai ka hau mulki, idan kai kai kuma ka daga min kafa, ni kuma sai ka dora ni mu hana Aliyu. Wai sai suka je wai sai suka sa wai Annabi wai guba, suka sa wa Annabi guba, suka sa masa guba sai suka kashe shi. Suna kashe shi sai aka je aka yi kullakullan da aka yi, kai Umar maza-maza ka je ka je ka daga hannun Abubakar ka ce shine halifa. Shikenan a dole aka zo aka yi masa mubaya'a, aka kwace mulkin a hannun Aliyu saboda ba a san ahlul baiti. Kai Abubakar kana nan sai kuma ka zo ka dora Umar, kai ma Umar da ka zo sai ka je ka nemo Usman sai ka sashi. Irin wannan maganganun ake tara jahilai wanda ba su yi karatu ba ake gaya musu. Yanzu mutumin ƙauye in ka je ka gaya masa wannan, ko wanda bai yi zurfin ilimi ba ko a birni yake ka gaya masa wannan, kuma ya ga wanda yake masa bayanin malami ne wataƙila da rawani da waye, ya kake gani yadda zai yi? To wannan shine za ku yi wa mutane uzuri. Wasu za ku ga suna zagin sahabbai, wallahi malam ba su san haƙiƙanin darajar sahabban ba ne, kuma an yi kuskure, batancin sahabban ne ya fara zuwa kunnensu kafin yaban sahabban da alherinsu. Shi yasa ya zama wajibi ahlus sunna a duk lokacin da ake wa'azi ake karantar da mutane a rinka yi wa mutane bayani akan falala da darajar waɗannan bayin Allah abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman wa'azukan da ake a cikin ƙauyuka. Akwai buƙatar a yi wa mutane bayani in bold su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan maganganun suna nan bila adadin. Na ga dama wani sati zanzu sai na yi minti 40 ina faɗan su da sunan littattafan da aka faɗa, kuma in wani ya isa ya ce ba haka bane, wallahi suna nan a rubuce. Shi sa idan ahlus sunna ya faɗi magana to ba yana faɗa ne da ka ba, karantawa ya yi haka aka faɗa a littafi ya faɗa. So in wani ya ga ba haka bane to sai ya fito sai ya ce wannan bayanin da wani yayi ya ce kaza, ya ce a littafi kaza an ce kaza, to ƙarya ne, ga littafi kazan babu jawabin a ciki. Haka ya kamata a yi, sai kuma ka kawo contrary to abin da ya faɗa. Amma maganganu yau da ake cusa wannan al'umman na la'anta da ɓata sabon Annabi mala, abin ya wuce duk yanda kake tsammani. Abun kuka, abun bakin ciki, bayin Allah da suka ba da rayuwarsu aka kashe su, aka kashe iyayensu, suka haƙura da duk abin da suka mallaka. Duba lokacin da aka yi hijiran nan, rana ɗaya Annabi ya ce ku haɗa kayan ku tafi ku bar Makka, kafiran Makka suka takura musu, suka bar gonakinsu, suka bar matansu, suka bar ƴaƴansu, suka bar gidajensu, suka bar shagunansu da harkar kasuwancinsu da raƙumansu da dabbobinsu. Mutum ya tafi daga shi sai rigar jikinsa a ɓoye. Suka je Madina suka zauna suka zama almajirai, shine almuhajir din ai, suka zama almajirai. Annabi yake tashi kullum bayan isha'i ya ce wa sahabbai mutanen Madina idan za su tafi ya ce kowa ya ɗauki mutum biyu uku ya tafi da shi gidansa ya ba shi abinci, saboda ba su da inda za su kwana. La ahala wala mala wala ma'awa wala maskana wala wala ma inda mushayi, ba su da komai. Sun yadda su bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shikenan yanzu tukuicin da za mu yi musu shine mutum ya zo ya zauna yana tsine musu albarka, yana zagin su. Haka suka zauna sun miƙe sun yi furfura sun girma, suka dawo suna rarrafe. Kai za ka iya yi? Ka tafi ka bar matarka, ka bar ƴaƴanka, ka bar gonarka, ka bar shagon, ka bar kasuwarka, ka je wani ƙauye, ka je ka zauna a cikin daji kana neman alfarma sai isha'i ta yi, abokinka ya ɗauko ɗan abinci ku zo ku cinye a wawashe?
ba makunci mai kyau, ba gidan zama mai kyau, ba kaza ba kaza. Haka suka haƙura suka ce tunda manzon Allah yana tare da su an bar musu komai. A hakan fa sai a ɗebe su kuma a tafi jihadi. A zo tafiya jihadin ma raƙumin da za a hauko dokin da za a hau ma babu. Tawallaw wa aynuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun. Su juya idanunsu yana zubar da awaye saboda suna cikin damuwa da bacin rai ba samu abin da za su ciyar aje ai jihadi ba. Kuna da wani abin da za ku yi musu sakai an ba ku yi musu addu'a ba? Da jinin su musulunci ya zo Najeriya, da jinin su musulunci ya je Niger, da jinin su musulunci ya je America, ya je Saudiya, ya je Ingila, ya je duk inda za shi, suka ba da kansu aka kakkashe su saboda kalmar la ilaha illallah ta yadu. Uwa uba wannan dattijan sayyidina Abubakar babu abin da bai yi ba na nagarta da kyautai ga annabi har ya bar duniya. Shi yasa annabi yake son sa. So duk wanda yake son manzon Allah da gaske wallahi sai ya so sahabban annabi. Hadihi aqidatuna wa nadinullahi biha. Wannan ita ce aqidan mu kuma da ita ne muke wa Allah bauta. Babu gudu, babu ja da baya, ba daga kafa. Dole mu yi bayanin falalar sahabbai, mu gaya wa duniya matsayinsu da darajarsu da kimarsu, kuma sun wuce mutanen da za a zungure su a yi shiru ba a mai da martani ba. Ala manzo Allah bayan ya gaba ba da sako ka san magana annabi wato yana da jawami'ul kalimi malam. Yanzu ka ga mun ta wannan bayanin kai ka dauka hadisin gaba da yana magana ne akan me falalar sahabi ko falalar sahabbai. To ga sakon yace ala ku saurara duk abin da kaji manzo Allah yace a saurara babban abu ne. Wa inna man kana qablakum kaga waɗanda suka gabace ku waɗanda suka wuce kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida dabi'arsu sun kasance suna riƙar kaburrukan annabawansu da salihan bayin cikin su. Kaga annabawa da salihan bayi mutanen kirkin cikin su sai a maida kaburrukan su zama masallatai. Don Allah ka ji wannan hadisin yadda ka san yau annabi ya faɗe shi. Ala yace ku saurara fala tattakhidul qubura masajida kada ku yadda ku riki kaburruka makwantai kabari kar ku yadda ku maida shi masallaci. Inni anhaakum an zalik ni na hana ku ku daina wannan kar ku yi. Da Allah mallam akwai abin da ya saurara annabi bai faɗa ba ya gama jawabi. To sai wani kuma yazo ya canja yazo yayi haka din yazo ya gina masallaci a makabarta ko yaje yana sallar nafila a kabari ko sallar farillar sa yake yin ta a kabari. To kuma me ya saba abinda annabi yazo da shi? Ba ni na faɗa ba, hadisin nan yana nan cikin sahih Muslim gashi nan mujalladi na biyu hadisi na 67-68. Kowa yana da Muslim a gidan shayi, su ne littafan da aka yadda da su a duniya suke dauke da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim ya fada shi banda sauran ashabu sita. Shaukani ya danganta shi ga Nasa'i, amma Nasa'in watakila yana nufin a cikin As-Sunan al-Kubra ne, bai danganta shi ba cikin littafin Az-Zakhair. Mai Az-Zakhair bai danganta shi sai ga Muslim shi kadai. Na'am, Imam Abu Awana ya fada shi kuma du da ƙarin da ke ciki. Mala yake cewa sai naga wannan hadisin a cikin At-Tafsir na Imam Nasa'i min al-Kubra cikin As-Sunan al-Kubra. Hadisi na 6. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna min shirarin nasi man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa man yattakhidhu al-qubura masajida akhrajahu Ahmad
بإسنادين حسنين عنه رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وقال ابن تيمية إسناده جيد وذهل الهيثمي عن كونه في المسند فعزاه للطبراني وحده ثم قال وإسناده حسن
حديث نشدة دق عبد الله بن مسعود كاس عبد الله بن مسعود صحابي جليل كبير كبير الشاني ببن صحابي من مطيم درجة ابن مسعود واندي بالتاريخي أهل القرآن ما أبوتا القرآن أتكين صحابي دي القرآن دي منذالة من أراد ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد duk wanda yake so ya karanta alqur'ani danyen qur'ani madarar qur'ani daidai din sa yanda Allah ya saukar da shi to yaje ya karanta da kirar Abdullahi dan Mas'ud kira'a ce da shi mai zaman kanta ba abucin qur'ani ne sosai annabi ya masa shaida da qur'ani kuma a hadisin ba suna gaba wajen yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mutum ne an ce yausa mutum mai karamin jiki irin mutanen nan gajeru sirara masu karamin jiki ba su da kiba har yana jin kunyar cire kwaurin sa a gani ba ya iya budewa a gaban mutane saboda siririta wata rana ya hau bishiya reshi ne ya kamata ba zai ma mutum ya hau wannan reshin ya kamata ya kare reshin amma sai ga Abdullahi dan Mas'ud ya hau wannan reshin kawai reshen bai kare ba yana ta lilawa da shi saboda rashin nauyin sa a hawa reshen bishiyan sai kwaurin sa ya bude aka ga kafarsa siririya sahabbai suka fashe da dariya dariya guda biyu na farko dai abin mamaki ya hawo wannan reshen bai kare da shi ba lalle bai da nauyi dan Mas'ud na biyu kuma ga irin siriri ta kafar da Allah ya masa to shine manzon Allah yake cewa atadhakuna ala saqibni Mas'ud yanzu dariya kuke yi akan kwaurin Abdullahi dan Mas'ud dariya kuke yi hala dariya kuke akan kwaurin sa yace to wallahi wannan kwaurin guda biyu wallahi sun fi dutsen Uhud nauyi a wajen Allah nauyi ne da su a kiyama an aka dora su a sijili sun fi Uhud ya samu wannan yabo to shine yake gaya mana yaji annabi yana fada da kunnan sa إن من شرار الناس daga cikin mutane da suke mafiya sharri a cikin mutane Allah ka kiyaye mu man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya sune wanda alkiyama take riskan su suna raye na daya kenan zan yi karin bayani na biyu wa man yattakhidhu alqubur masajida da waɗanda suka riki kaburruka su zamanto masallatai suna sallah a makabartu haka annabi ya faɗa hadisi imamu ahmad da isnadi guda biyu ingantattu da dabarani duk ya rawaito ibnu abu shayba da ibnu hibban da ibnu kuzaima duk sun faɗa ibnu taymiya ce isnadi ne mai kyau jayyid walil qabuli yudliquna jayyida as-sabita as-saliha wal mujawwada imamu al-haisami yace yana cikin musnad kuma ya danganta shi ga Imam Tabarani shi kadai sannan yace isnadi ne hasan abinda ake nufi da man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya wadanda kiyama take riskan su suna raye kamar ya Allah tabaraka wa ta'ala yakan bar wasu mutane ashrarun nasi su yi nisan kwana su yi tsawon kwana ya kiye dauki ransu su mutu sai sun zo karshen duniya a kansu kiyama za ta tashi ma'ana su za a hura wa kaho yace to duk wanda kaga kiyama ta tashi a kansa da shi aka hura kaho to yana cikin min ashrarin nas to shi yasa aka ramaka Allah ko zaka nemi Allah ya maka nisan kwana ya kamata ka rinka zuwa geji ka rinka dakatawa zuwa wani wuri dan in ya maka nisan kwana ka kai karshen duniya da kai za a kura kafo to ka shiga layin ashirarun nas anan gurin kuma sai dai mu ce kada Allah kai mu wannan lokaci to wannan shine lokacin da ake cewa in ka ji dan adam yana neman kariya kai shi wannan shine lokaci ya zo a cikin hadisi sahihi tabbatacce ingantacce cewa idan duniya ta zo karshe Allah madaukakin sarki yakan koro wata iska mai sanyi idan ta zo ta kada a duniya duk wani mumini mutumin kirki za ta dauki ransa wata iska ce da za ta debe rayukan mumine gaba daya sai an wayi gari a duniyan nan babu mutanen kirki duk mumine Allah ya debe kayan sa tas manzo Allah ya ce ba za a saura ba sai mutanen banza su ne za su saura a bayan ƙasa maciya amana mayaudara mazinata ƴan fashi da makami azzalumai mushrikai kafirai duk wani tarkace da ka sani na duniya su ne za su zauna a yi ta holewa duniyar su ta barna suna tsakiya suna yi sun saki jiki sun manta da lahira sai Allah ya turo mala'ika sai ya hura ƙaho daman Allah ya ce la ta'tikum illa baghta kiyama fa bata zuwa muku sai baghtatan ba zato ba tsammani lokacin da aka saki jiki an manta da ita haka hadisi yazo yace kiyama ba za ta zo muku ba sai limaman ku sun daina wa'azi akan tashin kiyama a munbari shiru an daina magana ta gaba daya malan duniya an miƙe gaba wai kun lura a hankali a yanzu din ma akwai abubuwan da na harkar kiyama idan ana bayanin su mutane gani suke ana takura musu ana matsanta musu gani suke ana maida su baya yaya an yi nisa a harkar duniya ana tafiya za a rinka zuwa ana musu abin da zai rinka taya musu da hankali ana wani magana kiyama kiyama ai an tafi ba sa so wanda ya rungumi duniya ya kwaso ta ya debo ta da fadi ya mata shiri kaga mutum yana zaune ya ba wa shekara 40 baya amma yana nan yana ta rubuce-rubuce a ofis ɗinsa da yaransa da kamfaninsa suna shirin harkar shekara 70 mai zuwa ana nan ana kokarin gina wani kamfani da ba za a fara cin moriyarsa ba sai bayan shekara 63 da wata 2 haka masana harkar kasuwa suka gaya masa yazo yayi ginin da zai fara ginin da injiniyoyi za su ce ba za a gama shi ba sai bayan shekara 10 za a gama ya yadda ya miƙe kafa shekara 10 nan ji yake shekara 10 nan a hannunsa take bawan Allah yaya zaka zo kana labarin kiyama ga wannan mutumin ya saurare ka yaya ma za a yi yadda da kai ya za a yi amince da kai so ashe ya kamata yan uwa mu sani cewa ita alkiyaman nan Allah ya faɗa la ta'tikum illa baghta to kuma mu gane wani abu guda annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa mana wannan hadisin dan mu sani cewa menene ribar ka dade a duniyar har ka kai ƙarshe me ribar iya ribar ka a duniya akar makallahu shine wato Allah ya taimake ka kana yi wa Allah bauta yanda ya kamata kana kan tauhidi kana kan turba ta kwarai ta yanda mutuwa ta zo ta riske ka zaka tafi akan sa'a shine ribar ka amma in baka ba wannan duniyar da kake gani ko ka so ko baka so ba ko da dadi ko ba dadi ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana da tanadi ko baka da tanadi ko kana da buri ko baka da buri ko akwai kudin ka da za su zo na kwangila bayan shekara kaza ko sun zo ko ba su zo ba ko kai gida ko baka yi gida ba ko kai mota ko baka yi mota ba ko kai kaza ko meye ma baka yi ba wallahi sai ka mutu to haka kiyama za ta tashi akan ashrarun nas akramakallah wa fi sharrin mutane za ta zo ta kwashe su mu'minai kuma tuntunin an tafi an yi nisa wannan fatana nan tafi Allah ya riga ya lissafi wallahi malam Allah ya riga ya lissafi lokacin da yake tahowa kawai haka za a ana tafiya ana sheme wasu ana zubar da su ana haifan wasu yanzu yau wani zai mutu insha Allah kuma yau za a haifi wani sabo an gama da shi a tura shi a binne shi ma ya zo ya buga duniyar an ba shi shekara 67 zai mutu wani ma ya zo ya hau wata ta mutu wani ya mutu haka za a yi ta yi ba mulki bane wannan zai gama ya tafi wani ya zo ya hau shi ma ya gama tsayar da zai ya tafi shi ma ya zo duka babu wani alheri a cikin duniya illa zikrullahi wa man wala in banda ambaton Allah da kuma wa mawala da abin da yake tare da shi zikirin da abin da kuma yake bin ubangiji tabaraka wa ta'ala so wannan hadisin jama'a yana da ban tsoro matuka hadisi na 6 daga Aisha lamma kana maradu annabi sallallahu alaihi wasallam tazakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasha yuqalu laha mariya وقد كانت أم سلمة وأم حبيبتها قد أتتا أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو أوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة والزيادتان للشيخين وغيرهما وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة أوردتها في كتاب تهذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد من اتخاذ القبور مساجدا وهي تدل دلالة قاطئة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين ولذلك قال الفقيه الهيتمي في الزواجر الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد حديثي نبقي نانا عائشة تكي تشوايا عند النبي عليه الصلاة والسلام يرش الله فيها ya kwanta ya rashin lafiya na'am annabi yana rashin lafiya a matsayin sa na annabi Allah yana jarraban sa yana dora masa zazzabi mai tsanani sama da wanda yake dora mun da kai matan sa sai suka zauna suna tuna suna tattaunawa suna tuna wata coci majami'a kanisatan bi ardil habasha wato a garin habasha ko a kasar habasha sunan cocin mariya sunan majami'ar mariya Ummu Salama da Ummu Habiba dukan su matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama matar Abu Salama sa Abu Salama ko sabon Annabi din nan da ya rasu bayan an dawo daga Badar ya bar Ummu Salama take cewa tab ni kuwa ai bazan taba samun miji irin Abu Salama ba an gama samun miji baiwa Allah ta kwarai kin ji haka ake so kullun ki faɗa alheri akan mijinki kice baki da irin sa ba kullun ki dauki diga kina sare shi ba matan zamani yan 2000 Allah ya sauki a faɗa alheri akan miji kowace mace mijinki shine baki da kowa shine shugaban kasanki shine gwamnanki shine sarkinki shine komai naki haka ibnu kasir yace huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad shine shugabanta shine jagoranta shine sarkinta kuma shine mai ladabtar da ita in ta kauce tace ba ni da wani miji sama da Abu Salama yaushe zan samu wani miji ta manta ba ta tsammani annabi zai neme ta sai gashi manzo Allah ya aiko yace a gaya mata yana son ta zai aure ta manzan Allah gaba daya yayi kwarai da gaske tace a gaya masa ta amsa amma tana da sharuda wani abu sai mata Allah kiyaye ku Allah kara daukaka kaji ba tace a gaya wa manzan Allah ita fa mace ce mai zafin kishi tace inni imra'atun ghayur ina da kishi yaji sannan kuma ina da yaya za a dauki nauyin su kaji ko ba matar da za ta ce ba ko mai zan zubar da su ba damuwa ta san matan yanzu idan miji ya mutu ya bar mata yaya in ka zo kana nema musamman da dan maiko sai a ce ba ko mai dai yaya ne ai ba ko ni da mun ba da su zan ta bayo shi zan debo yayan wasu in ka wani in kawo maka Allah sarki shi wancan ya mutu yana kabari an gama da shi mata Allah ya rufa mana asiri tace kuma ina da shekaru na tsufa kaga tayi adalci tayi balance manzo Allah ya ce a gaya mata kishin da take da shi za a mata addu'a Allah ya kwantar da shi kishin ya isa ya tsaya ƴaƴan kuma a gaya mata za a dauki nauyin su ake daukan nauyin wasu ma da ba alaka magana shekaru kuma yace bai dame ni ba taimakon ki zai ya aure ta to wannan Ummu Salama tana da tarihi da yawa sai mun zo wata rana mun samu dama Ummu Habiba ita kuma yar gidan Abu Sufyan Ramla binti Abi Sufyan wannan mata baiwar Allah babanta fa aduwullah a wancan lokacin amma tace tana son annabi ta zabi manzon Allah a lokacin da a duniya babanta ba abin da yake bukata illa ya kawar da manzon Allah daga bayan kasa Abu Sufyan amma ta ji ta gani tace ita kuma ba wanda take so a duniya in ba annabi ba wata rana ya kawo mata ziyara gidanta gidan annabi kenan annabi yace ba damuwa ba damuwa bashi shiga tab yau ga aduwullahi a gidan wa waliyullah waliyu al-awliya'u kenan sallallahu alaihi wasallama yazo ya shiga gidan zai zauna kawai sai ya tinkari shimfida annabi alaihi salatu wasalam sai ta yi maza ta fuske shimfidar bata bashi ya zauna ba babanta ne fa akramakallah kuma Abu Sufyan ne kabiru sha'ani fa babban sha'ani ne yace ya bunayyatai yake yar yata kina ganin nafi karfin in zauna ne akan wannan shimfidar saboda ni Abu Sufyan ne koko kina ganin shimfidar tafi karfi na ne tace nabiyin shimfidar tafi karfinka shimfidar annabi ne kai kuma li annaka mru'un najis kai mutun ne najasa yace zan barka ka zauna akan shimfidar annabi yace kai lalle kin nuna kaje ta sha sunna kenan to wadannan matan guda biyu ba labarin su muke yi ba ku zo mu karasa sun je Habasha da suka je Habasha sun ga majami'a sun ga irin coci da ake masu kristoci ne ka san Habasha suke ba da labarin kai akwai hotuna a ciki ka san mata akwai san kwalliya da kyalkyali suka ce akwai hotuna da mutum-mutumi da waye da waye suna ba da labari na Aisha take cewa ashe annabi ya ji su sai ce kai kar ku faru da waɗannan mutanen inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salihu kun ga waɗannan da kuka cucin su kuka majami'a su yadda suka kayata ta suka mata kaza kar su burge ku suna da wata dabi'a mara kyau idan mutumin kirki ya mutu a cikin su bana wala qabrihi masjidan sai su je su gina makabarta a kabarin sa haka suke yi manzo Allah yake cewa sun sawwaru fihi tilka suwar sai su je su yi mutumin bayan an yi gina masallaci abin gurin sallah wajen ibada irin tasu kenan sannan kuma su yi mutumin su dauki hoton sa ulaika shirarul khalqi indallahi yawmal qiyama annabi yace lalle waɗannan sune mafiya sharrin mutane a wajen Allah ranar tashiyar kiyama me laifin su saboda suna yin masallaci a makabarta kuma akwai wani jawabi da ake nema sama da wannan hadisin Bukhari ne da Muslim da Nasa'i da Abu Awana har karshe wannan hadisan suna nan masu tarin yawa daga sahabbai ba za mu iya ambatan su ba amma mun ambaci guda bakwai ina jin sun isa su zama hujja akwai littafi mai kyau na Imam Al-Albani Tahdhiru Sajidi min ittikhadhi al-qubur al-masajid wannan suna littafin ka neme shi duk wanda yake so ya samu littafin da yake tattare da hadisan da suka tsoratar akan yin kabari masallaci a kabari to ya samu wannan littafin ya kawo hadisan ratata masu yawa da bayanan malamai yace waɗannan hadisai da muka faɗa suna nuna mana karara cewa riƙon masallaci makabarta a masallaci haramun ne saboda akwai tsinuwa ko an yi la'anta duk abin da aka ce an tsine masu shi ya kamata mutum yayi ولذلك كان الفقيه الهيتمي شيسا قال الفقيه الهيتمي يا فدا a cikin littafin az-zawajir yace babban zunubi na 93 shine ittikhazul quburi masajida riqan wato makabartu a maida masallatai a cikin su ko ai masallatai a cikin makabartu wannan babban zunubi ne yana cikin kaba'irul zunubi abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah malai ina da tambaya shi a wani lokacin ana samun wata makabarta ta yi shekaru andina bunni mamata a cikin ta to malan za iya yin sallah a wannan guri kuma wani lokacin ana yin ginin gidaje da masallatai to ya matsayin sallah a wannan gurin nagode Allah ya tsare ka daga makiya malamai sun fada cewa duk makabartar da aka shekara 40 da daina binne mutane a cikin ta to ba makabarta bace za a iya amfani da wurin sai a tone kaburkan a kwakwashi wanda suka saura kasusuwan akai wani wuri abin ne idan har ta kai wannan shekarun shekara 40 suke cewa in wannan wanda kake tambaya ta kai wannan shekarun shikenan za ku iya gini a wurin gwamnati ta yanka filaye bayan an ciccire dan akwai mamatan da kashin su yana nan wasu magangan jikin su yana nan to ya kamata a yi tono a kwakwashe a hade sai a je wani wuri babban rami sai a zuba wannan ba laifi amma waɗanda suke zuwa suke samun makabartu suna hada baki da wasu ma'aikatan gwamnati suna yankan filin makabarta suna gina gidajensu suna bata lokacin su ne na farko dai sallar da kuke a ciki da mun iska shanabul ba lalle bane Allah mai karba makabartar da a yanzu dinnan ana binne mutane sai mutun yaje kai ma'aikata filaye da wane ne sai yaje a yanka masa wani cup out a makabarta sai yaje kara wata rila ko yayi parking space na motoci saboda yana da hanya a binne wani ya mutu kai kuma kaje a yanka maka kana parking din mota saboda baka da hankali akwai rashin hankalin da ya wuce wannan iyayen wasu ne fa a kwance a wurin amma saboda kai kana son duniya baka tashi anguwar mana kaje ka samu babban GRA inda kana da kuɗi iyayen wasu ne fa a kwance kaje a yanka maka makabarta kaje ka gyara kai kai rumfa kana parking din motoci ko ka mai da shi gareji ko store kuma makabarta ce suna nan ana yi a wurare da yawa a garuruka da yawa ya kamata malamai su tsoratar da su su gaya musu hadarin da suke ciki wannan bawan Allah yake cewa malam muna neman addu'arka namijin yata ya rasu shine muke neman da Allah a taimaka da taka da ta yan uwa Allah ya gafarta masa yi masa rahama to Allah ya ji kansa ana mutuwa ana mace mace ana ta mutuwa muna fatan wadanda suka mutu Allah ya ji kansu da rahama ya haskaka kabarin su mu kuma abin da ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau ya azurta mu da yi masa biyayya ya raba mu da kaucewa ko yaya take kuma in ajalin mu din ya zo Allah ya sa mu tafi a sa'a Allah ya yi mana afuwa ya kawo da kai ga laifukan mu da zunuban mu wannan kiyama da ake ba da labari da wannan rayuwa da ake fada Allah ya Allah ka raba mu da na sani a cikin ta ya Allah kai ka san abin da ka ajiye mana na ajali kai ka san kwanakin da ka bar mana kai ka san lokacin da ka bar mana ya Allah muna fatan Allah Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe ka ji kan iyayen mu da magabatan mu gaba daya wannan yana magana akan bin jam'i a gaban masallaci har yanzu muna fada muna maimaitawa duk masallacin da yake akwai fili a baya to wajibi ne a yi sahu a baya ba a gaban masallaci ba kuma mazhabobin nan guda hudu gaba daya sun yi ittifaki akan haramcin yin sallah a gaban masallaci matukar akwai fili a bayan masallaci akwai masallatan da a garin nan zaka ga gaba daya ma wasu sahun ma gaba daya a gaban masallacin ake yi wanda ma ba a yi ma a bayan masallacin kuma akwai wurin ba wai babu ba to irin waɗannan gaskiya hukumomin masallacin ya kamata su rinka faɗakar da mutane dan wasu ba su sani ba akwai larurori kuma masallatan juma'a wanda wasu zaka ga akan hanya ne kuma gaban masallaci to shi ma aikin yan agaji ne su ta tura mutane ciki 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 sai dai in ya zama larura cikin ya cika babu wuri akwai takura akwai mashakka to babu laifi dan an yi sallah a gaban masallaci tunda babu wuri ya zama larura kenan wannan yace wai wani zikiri ne aka fi so a rinka yi bayan sallar asubahi ka nemi littafin hisnul muslim yana nan ya kawo azkaru sabahi wal masa wadanda ake bayan asubahi da wanda ake bayan la'asar amma dai abinda annabi ya karantar da mu yi wanda kuma yawanci muna shagala muna rafkana annabi Allah yana cewa idan an idar da asubahi kullun ana so bayan zikirin normal zikiri da ake na bayan sallah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram daya la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga biyo sannan kuma ana so a karanta har zuwa karshe ana so a karanta qul huwallahu qafa uku idan asubani sannan falaki kafa uku nasima kafa uku wadannan kafa uku uku sannan ana so ila ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma wannan idan bayan asubahi ne kullun annabi yana wannan sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran zikiran da ake Allahumma inni asbahatu ushiduka ushidu hamalata arshika malaikataka jami'a khalqika annaka anta Allah har zuwa karshe hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ash-shukr اللهم اعفني في بدني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير هر غدا 100 wannan ana yi annabi yace duk wanda yayi wannan za a bashi ladan kamar ya yanta baiwa da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 du'a nayi duk wani askar ne da annabi yayi suna nan da yawa na bayan asubahi su wanda Allah ya taimake shi ya morewa rayuwarsa akan makalla shine wanda idan yayi sallah asubahi yana zama ya fafata waɗannan koda ku akan gadansa ne shedan ba zai barka kai ba suna da wahala ga su da dadin ji amma yin su sai wanda Allah ya zaba to wata ran kuma zaka zo kai kana gamawa a ranar zaka mutu kwarai kuwa kuma albarka ne da su yanzu ka duba wannan ta Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina duka afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a ganina Allahumma inni a'udhu min azabin fi nnari Allah ka raba da azaba a cikin wuta wa azabin fil qabri ka raba da azaba a cikin kabari a ce kullum zaka yi wannan kullum insha Allah in Allah bai karba yau ba fa gobe zai karba to shi kansa zai kara maka lafiya ai baka lafiya a ganga jikin ka ga ka dade kana gogawa a duniya wasu suna ta jinya suna shemewa kai kuma lafiya lau in kai ma zaka miƙe saboda albarkacin addu'a da askar ka kara san rayuwarka kunnan ka garau kana ji ka kara san rayuwarka idan ka garau kana kallo baka makance ba a rayuwarka misali albarkacin wannan askar duk da za a tsaya a fassara maka su ka ji abin da ke cikin su ina ji wallahi ba za ka kuskure ba ka rinka barin wannan addu'a tana wuce ma haka na yamma so yana da kyau mu rinka yi kuma azkaru sabai malaman nan suke faɗa cewa duk wanda Allah ya taimake shi yake zikirin safan nan in Allah ya so yadda malam zai rinka yi ni cikin farin ciki da dadi kuma ko masifa ce Allah ya turo masa za ta zo da sauki saboda da safa yayi addu'a kafin ya fita amma abun tausayi mutanen mu ba sa fashin Voice of America ba sa fashin BBC kullum wani sai ya ji amma wallahi baya zikiri da ya kamata kai wa kanka hisabi wallahi ka binciki kanka kana da hisul muslim kana da wannan addu'o'in ka ma san su amma radio a hannunka yadda ka san da shi aka haife ka ina radio na ina radio na ko kasuwa yaje bai ji Voice of America ba sai yaje ya tambaye abin yau me aka ce ne wallahi ban ji Voice of America ba wallahi in bai ji BBC ba yahudawa malam sun dora mutane sai suka zabi wani lokaci mai tsada lokacin da musulmi ya kamata yana ganawa da ubangiji wallahi sai an yi wani fada mun magana ne zikiri a masallaci ya hakura Voice of America bai zai ba karatu in an sa shi a wannan inda ya ci karo da Voice of America da BBC to da mun ma tashi ma za ga suna yi a zan je ji BBC zan je in ji Voice of America waɗannan gidajen rediyon na yahudawa kai hakuri fa kai hakuri da kalmomi na kai hakuri in gaya muku gaskiya yawa kai hakuri ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu ba cewa ne kar a ji ba amma musulmi yana da tsari duk abin da ya ci karo da addinin ka ajiye shi kaji kai zikiri gaje kana jin labarai na ƙarya kuma ƙarya ne fa sai abin da Yahudawan fa suka yi da ake fada duk abin da kaga an fada to Yahudawan sun yadda shi ko kuma za a ci mutuncin addini ko za a bata wata kabila mutane sun maida BBC sun maida America yadda ka san nassin Qur'ani ai a BBC aka fada shikenan dan an fada a BBC shikenan ya zama daga lauhul mahfuz ƙarya nawa BBC take yi ƙarya nawa Voice of America take ƙarya nawa gidajen radio suke makaryata nawa ake dauko su a kawo su yi ƙarya su biya kuɗi su yi ƙarya ko ba haka bane jama'a ko na kuskure ku gyara mu na garan ku ya ɓaci ne kamar ba ku asibiti wata mata take cewa akram kallahu miji na baya bani ci baya bani sha baya mun tufafi ni kuma na kaurace masa na daina zuwa wurin sa a shimfida nayi laifi warin jefa muku wannan fatawar ku je ku ta bugawa da ita Allahu alam wala Allah haka ne ba ci ba sha ba sutura ba komai suna nan da yawa ko wannan satin da ya wuce nayi wani sulhu nayi kokari da wani kuka da aka mun matar ga ta nan tazo ta rantsi da Allah tace wallahi 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 baya bani abinci dana gashi nan da na haifa gashi nan tace wallahi bai san riga sa ba bai san ciwon sa ba tace ba shi da aiki sai yawan jima'i wallahi da daddare dai ba fashi sai ya zo haka ta faɗa gaskiya ne gwandan ga ya muku ai tace amma bai san ci na ba bai san sha na ba tace mallam ya zan da wannan mutum dan Allah ku nutsufa kun san ita fatawa tana buƙatar nutsuwa kuma ya kamata ai adalci bai bata ci ba bai bata sha ba bai bata sutura ba ita kuma tana zama saboda mutuncin aure babu matar da za ta yi maka wannan in ba matar ba haushe ba fulati ne ba saboda kullum muna cewa su yi haƙuri su yi haƙuri amma yanzu adalci ne mutum bai bata ci bai bata sha ba ko da dare zo ita saduwa da ita tace ta kaurace masa ya kamata mata wa'azi ke baki san ke kin san abin da annabi ya faɗa akan harkar mace ta kaurace wa mijinta ko ke yanzu haka zaki zo mu rayu ke baki a jin tsoron ki faɗa cikin fushin Allah ko haka fa ya gaya mata matsiyaci matsiyaci ne wannan to ni dai yanzu wallahi kaga wannan fatawar ni yanzu raina a bace ki dan gaskiya ban ji dadin wannan jawabin ba kuma nazo zan bada ansa wata kila bayar in samu atifa kuma ni na san kuma kun san bai kamata ba to abinda zan ce haƙƙin aure wani abu ne guda idan akwai aure to akwai haƙƙin aure na saduwa a kanki Allah ya ƙara miki ci da sha ya taimake ki abinda mai gidanki yayi ba daidai bane kuma kuskure ne kuma lalle Allah zai kama shi kuma ki kokari ki nemi haƙƙin ki ta hanyar da ta dace idan yazo ya neme ki kin ga kina da sha'awa kin ga zaki iya yi ki yi masa ki bashi adinka in kin ga ma ki da sha'awa ki da ra'ayi ki ce baki da shi ko dole ne to ba ta da sha'awa ba ta da ra'ayi ko ba haka bane ba yunwa take ji ko ba a goshe kike ba ki ce wallahi yin wake ji ba abinci ba za ki iya komai ba in kika yi haka ina jin mun samu gurin makalewa har a wajen Allah ko ba ka bane ba yawa in kuma kin ga za ki to ba shi nan dai in kin yi haƙuri kuma za ki yi haƙuri yana da kyau ki yi haƙuri ni ma ina goyon bayan ki yi haƙurin amma dai haƙurin ya zama yana da ƙa'ida dan wato wani mutum wai ba washe yana cewa shi shegen mutum baka masa shegiya ba wani lokacin baya ganewa inda za ta gashi shi ta wannan bangaren gashi ta gasa shi ta rike masa wuta ta yi banza da shi duk inda ya ɗebi wata biyu wata uku wallahi ya je ya nemo gero da dawa ya kawo mata to da za ku yadda ku bani haɗin kai mu ɗora ta akan haka ko ba in dai ai muna dalili a shari'a in dai har in ta masa haka zai gyara to ai kaga maslaha ne ya gyara dan halaka ne a gare shi to ya kamata ta yi masa haka din ya gyara kuma ina daddora ku akan wani abu da ya kamata ku sani fa aure ba bauta bane aure fa ba bauta bane kuma ba a ba mu matan nan fa mu zo mu ta bautar da su ba fa mu zo mu ajiye su a gida muna azabtar da su kawai mutun ya mai da mace kawai gurin da zai je biya bukatar sa ita ba za ka biya mata ba ina ayat da Allah ya ce wala hunna mislul ladhi alayhi nabil ma'ruf su ma suna da haƙi so in an ga dama in an yi hukunci ta nemi haƙkin ta ya bata haƙkin ta ta bashi nasa wannan yayi daidai baka bani haƙƙi na na ciyarwa ba ni ma bazan baka naka haƙkin ba idan an yi haka baki saba wa Allah ba Allahu alam akramaka Allah idan mutun ya sayi zobo ya je kauye ya samu zobo inda yake da arha ya siya ya boyi sai bayan yayi tsada ya sayar da shi ya samu riba mai yawa dan Allah malam amma bayanin halaccin gaskiya akan wannan lamari ya halatta ko bai halatta ba ina ji wannan yana da wani zobo ne a jiye ko ya je wani kauye ya je ya tattara tattaransa Allah kara mana lafiya da arziki da wato ba laifi bane ba zoko baya cikin abin da kace shi ga koyi ka saba wa Allah ku kula duk abin da yake ba shine ainihin abinci ba dan an boye shi ba saba wa Allah ba kamar misalin barkwano tattasai zoko ridi ha kamar me kuma gyada citta kabewa irin waɗannan dai abubuwan da suke iya daukan aje ai kaga ba su ne ainihin abinci ba so abinda aka hana a boye ainihin abinci wanda shine tushen abinci asali wannan shine aka ce haram so dan ka aje zoko baka yi laifi ba baka da bambanci da wanda ya sai raguna ya daure yace sai babban sallah zai sayar ko ya laifi shi ma ba sai yayi daure su bai ce sai sun yi tsada ya sayar ba laifi bane ba laifi bane baka da bambanci da wanda yaje sai tattasai sai zai aji in ya kara daraja ya sayar ka daina ka gyara karka ce ya tsada ka ce in yayi daraja haka ne kai da karamin dan kasuwa ne karka haramta wa kanka abinda Allah bai haramta maka ba shi ma wannan kayan abincin da ake fada masara gero dawa shinkafa alkama da wai da sauransu da aka hana shi ma ba kowa aka hana ba manya manyan yan kasuwa ne aka hana kamar ya kamar wanda yanzu zai je ya sai abincin dawanau gabaɗaya yana da karfin da in ya sai dawar za a girgiza kasuwar za ta yi farashi zai dagu zai zama yayi kar wato zai zama farashin yayi sama kai to wannan shine aka haramta amma dan mutun yaji ya sai buhu 200 ya koyi a gidansa ba laifi yayi ba ina fatan kuna fahimta haka malamai fa suka fada manya manyan yan kasuwa da in sun siya za su girgiza gari ko za su girgiza kasa ko za su girgiza jiha irin wannan shine amma yanzu dan karamin dan kasuwa a kaka ya ji ya sai masara ya aje buhu 100 buhu 200 ko sama da ko kasa da ya aje in tayi zai je aurar da ƴaƴansa wannan ba laifi bane ko kuma mai gona ya noma masarar sa yace bare siyar ba sai tayi tsada ya siyar tayi daraja ai bai laifi ba ka san wasu suka zo suke za su je su ta wa'azi wa mutanen kauye ku fitar da ita ku sayar da ita haramun ne kaza yayi haramun shi da ya noma masarar sa da alkamar sa da shinkafar sa kace dole waye yace dole a ranar sa ya siyar a kakar ya ga dama ya ajiye kayan sa sai da damana in tayi daraja ya siyar ba laifi bane amma wanda aka hana ina gaya muku wanda suke in bulky babba wanda in sun siya din za a girgiza kuma dai kun san su ko ba ka bane ba masu zuwa suna tona rami suna sayawa suna binnewa masu diba suna kaiwa sto din su na Niger suna boyewa su ne suke tara wa kansu huta da masifa wannan ba Allah yake cewa akramakallahu ni ne nazo zan an shiba shi daga hannun gurin gwamnati sai ta ce bayan sati uku da an sa wannan bashi aka fara juya su za a rinka kai 2,200 duk sati uku za a rinka kai 2,200 to sai mu je sai a je layi a je banki a ci uban layi a bata lokaci kafin kai depositin 2,200 sai aka wakilta wani aka ce ya rinka bi yana karban kuɗin amma a ƙara 200,200 to shi wai yanzu tambayan da yake wai yanzu wannan 200,200 da ake ƙarawa to ruba ne ko yaya kuma ya halatta ya karba ko bai halatta ya karba ba na farko dai ku gane wani abu guda akan harkar kasuwanci a shari'a, wannan kuma ana yawan yi, amma bari ne bayani dan a huta. Duk wanda ya dauki kudin sa ya bawa wani ya juya masa, to akwai ka'ida ta shari'a da ake cewa mudaraba na juya kudi. A addinin musulunci babu inda aka ce ka dauki kudi naira 100,000 ko 200 ko 300 ka bawa wani, wai duk wata ya rinka baka 1,000 ko 2,000, wannan ba daidai bane. Zan dade maimaitawa, bai halatta ba ka dauki kudi 50,000 ka bawa wani dan kasuwa wai yana juyawa, wai duk ƙarshen wata akwai wani specific kuɗi da kuka ware na riba da zai rinka ajiye maka, kamar ya rinka baka 2,000 ko 3,000. Wannan ya saba wa ka'idar kasuwanci na musulunci, al'ada ce da ra'ayi da kuke yi a garurukan ku, amma ba addini ne yace ai ba. Me addini yace ai? Addini abin da yace ai shine akwai rabbul mali mai kuɗi, akwai kuma dan kasuwa da ya iya juya kuɗi. Ni ina da kuɗi, kai ka iya kasuwa, ni kuɗin nake da su amma ban iya kasuwa ba. To abin da yake a shari'a shine in dauki kuɗi na naira 2,000,000 in baka, kai ka iya kasuwa, ni ban iya ba. To sai mu zauna mu yi yarjejeniya, zaka juya wannan kuɗi, za mu rinka yin lissafi, menene kaso na, menene kasan kai mai juyawa. Sai in ce da kai, wani ina da 5,000,000 na baka, ka je kai kasuwa, da sharaɗin in an zo ƙarshen shekara aka yi lissafi, ko ƙarshen wata aka yi lissafi, ko wata shida aka yi lissafi, duk ribar da aka samu za a raba ta kashi biyu. Ni mai kuɗi zan ɗauki kashi uku, ni mai kuɗi zan ɗauki kashi biyu, kai mai juyawa za ka ɗauki kashi ɗaya. Sai kai mai juyawa sai ka ce ka yadda, almuslimuna ala shurutihim, sai a tafi a haka. In ka ga dama kai mai juya kuɗin za ka ce gaskiya Alhaji ban yadda ba, riba daidai wa daida za mu raba, ka bani 5,000,000 ni zan juya ma kuɗi da ka'ida da gaskiya. Bayan an cire kuɗin shago, an cire kuɗin abinci na, idan mun zo lissafi, in an samu ribar naira 1,000,000 a bayan shekara, to ina da 500,000, kana 500,000, uwar jarinka kuma tana nan. Idan kun yi wannan, to an yi mudaraba kenan. Sannan sai a zo a yi wani rubutu kuma na ka'ida na asara, da faduwa da ɗaukan asara. Ina fata ana fahimta. To wani bayani ne wannan mai tsawo, amma abin da nake son ku da shi shine duk wanda zai dauki kuɗi ya bawa wani ya juya masa, to abin da zai sai ce ga kuɗi nan ka je ka juya, amma duk wata ka yi lissafi abin da aka samu na riba, ka dauki rabi ka bani rabi, ko kuma ka dauki kashi ɗaya ka bani kashi biyu. Wannan duk yanda kuka yi daidai to shikenan. In ma shi mai kuɗin ya yadda kai mai juya kuɗin, kai mara kuɗin, kai ne za ka ɗauki kashi biyu bisa, ka bar masa kashi ɗaya ya yadda, shikenan. Amma a aji a ce a sa wani fixed kuɗi, kamar a ce duk wata zai baka 50,000, to ai zai iya yiwa a watan nan ya ci ribar naira 1,000,000. Kasuwa ce, komai yana iya faruwa. Da wannan kuɗin naka zai iya bubbugawa ya ci ribar 1,000,000, watakila ya danganta ga yawan kuɗin ko ƙarancinsu. To kai ya ci ribar 1,000,000 ya baka 50,000, an yi adalci? To kasuwa kuma tana iya juyawa, wannan 500,000 ɗin da ka bashi yana juyawa duk wata yana baka 500,000, to zai iya yiwuwa ma asara ce ta zo masa a wannan watan, kayan gaba ɗaya ba su sayu ba, ko ƴan kasuwa sun karɓi kayan ba su dawo da kuɗi ba, ko kuma ma wani ya je ya yi order irin kayan sun karye, ba a ci riba ba, bai yi cinikin komai ba ma. Nawa ne ƴan kasuwa suke zuwa kasuwa jarin suke ci, sai mutum ya share watan wallahi bai samu ribar 500,000 ɗin ba ma. To kuma an zo an sa wani fixed kuɗi saboda ya baka 500,000, wai alƙawari dole sai ka bashi wannan naira 500,000 a wata, to kaga wannan zalunci ne. Shi yasa mutane dai suna yin haka, amma ba shari'a bane. Shari'a shine sai a zo a lissafi a wata, in an samu a raba riba, idan ba a samu ba kowa ya haƙuri, shine ƙadalci. amma a ce wai kullun sai ka bada kaza to yanzu kai mai tambaya wannan ma kudin ma da ka bayar ma da kaje ka karba ita gwamnatin ko a ina ne ma suke karban 2000 a wajen ka duk wata shi din ma ba daidai bane kamata ai su ce a zo a lissafi a shekara nawa ka samu riba na san mutane ba su da gaskiya ne shi yasa ake irin wannan abubuwan amma dai shine daidai a san yaya za a yi daidai yake da bada a caba na babur da kuma adidit sahu da taxi duk da ake barwa ware balance da ake wai kullun sai an bada 1000 ko duk sati sai an bada 10,000 shi ma wannan ba daidai bane kamata ai a yarjejeniya kaje kai aikin wata guda ko sati guda duk abin da ka samu a zo a baje shi a teburi nawa aka samu kai kana da kashi daya ni mai mashin ina da kashi daya mashin yana da kashi daya a ciki za a yi gyaran taya a ciki za a yi mai kuskurima a cikin ka je kai hadari ka gogi wani a ciki za a dauka shine yarjejeniya na daidai amma a ce kullun sai ka kawo 1,000 wata ran zaka iya zuwa ka ciyo naira 7,000 kuma shi mai mashin din ka aje mai 1,000 an yi adalci wani lokacin kuma zaka je baka ci 1,000 ba to abinda nake son ku da shi me dalilin haramcin wannan shine algharar gharar dukkan kasuwancin da yake akwai gharar to haram ne shine uncertainty uncertainty an fahince ni to Allah ya gyara mana na'am na'am na kusan kamalan adam matsalar ka sai nayi bayani kuma irin abin da na faɗa shi zai ka maimaita mun yanzu wannan bayanin da nayi in dai yanda na faɗa din nan suke da hukuncin su daya amma yanzu bayanin da zaka mai in ba irin sa bane to ka gaya mun to bismillah bank of industry ya suke yi na'am amma a Lagos kake to kuma sai nace wani ya dauki kudin nan ya kai ma ko kuma in ce ma misalin kaya ne na baka nace ya kai maka su Lagos na samu wani mutum ya kai ma su Lagos ni dai rancen 2,000,000 na baka ko kayan 2,000,000 5 da nace zan kai za a kai maka su Lagos dole in dauki wani mutum in raba shi da iyalinsa da aikinsa in bashi wannan kaya ya kai ma yana bukatar kudin abinci yana bukatar kudin mota kuma yana bukatar in biya shi ladan wahalar da yayi ina fatan kana fahimta amma kai 2,000,000 kace in baka so kaga in nayi wannan abin ba laifi bane a shari'a in nace maka zaka biya ni naira 2,060,000 ka fahimce ni da kyau zaka biya ni 2,060,000 saboda me nan dora 2,060,000 na dauki wani mutum na raba shi da aikin sa na biya mai kudin mota na bashi kudin abinci na bashi kaza kuma ni bazan kara ma kudi ba akan bashin da na karba 2,000,000 nan zaka bani so wannan 2,060,000 ne ina za ta fito wahala ce akai maka so ba laifi bane daidai yake da irin abin nan kati da mutane suke karba a MTN ko wani kafafen wayoyi din nan sauransu ka miƙa naira 100 su kawo mana 90 ko ka bada 120 a kawo mana 100 da yawa ana yawan tambayin malamai riba ne ko waye da sauransu abu ne mai sauki a yin yadda suka faɗa haka suke yi duk mutumin da ya bude shago yana da yanci a shari'a ana saida abu naira 100 a kasuwa shi ya ce nasa 110 ne in ka ga dama ka sayi an ka dama ka bar mai kayan shi yanzu su waɗannan misalin kamfanonin waya sun je sun sayo kati kamar sun bude shago ne sayarwa suke ai komi ana yi ana kunu ne da riba to sai kai kake so a sauki ba tare da ka kona mai ka je ka sayo kati ba ba tare da ka wahala ba kana zaune kawai a wayar ka sai ka tura a turo maka kati sai suka dora maka wani abu saboda charges sun maka charges watakila an ajiye wani da zai rinka kula yana loda wannan katittukan computer da aka sa ta aikin ta kenan ana karba ta rinka dole ta samu maintenance ko ba ka bane da dai wahalhalu nasu dai administrative wahalhalu da su suka fi ni sani to sai suka dora naira 10 akai ko naira 20 mai laifi a ciki to me bambancin su da wani mai shagon da yazo ana wahalar kati a gari sai ka je wurin sa shi kuma yace maka shi kuma katin sa naira 150 ne 100 ake sayarwa amma 150 sai ka saya ko da zai ce riba yace ba riba yace ba da ni na bada fatawa akan riba ne gaskiya amma daga baya na tattauna da wasu malamai kuma wasu ma'aikatan suka mun bayani sai na fahimci ideally ya kamata ba laifi bane haka Allahu alam Allahu alam. Shi wannan na'am
shi ma abin ta ta bashi mutum da shi da kan kace a dawo da jiya
su wannan industry abin nan yana
wai riba su ba
oke kudin ake ba su dawo da daidai abin da aka ba su ba ruwa eh wannan kuma kudin wa alhalin da aka yi musu ne eh ni dai a fahimta ta wallahi alam kar mu samu wato rigidity wato tsanani da abin nan tunda dai akwai yiwuwar ayi wahala wa kudin ko Allahu alam Allahu alam in dai an yi wahala ma kudin zan ba ku kaida ne ku hawo akanta duk wanda ka bashi wani abu kuma kai masa wahala kai ya halatta ka ce biya ka wahalar da kai tunda baya cikin abin da ya karba eh wannan kenan tambaya ta karshe shi ma yana da alaka da wannan yace Allah ya kara malam lafiya da basira dan Allah malam ina da tambaya dangane da wani abu da yake faruwa yanzu akwai wata harka ta networking da ake yi idan kai rijista sai a ce ka je banki ka sawa wato ka sawa wani wato ka sa wani kudi ko dan kudi ne ko dan ina ne idan ka sa masa kudin nan misali 50,000 to bayan sati biyu insha Allah sai a turo maka 70,000 to malam a hangen addini meye makomar wannan harka nagode daga dalibai masu biyayya a gare ka shi ma kaida kasuwanci ku ji duk wanda ya dauki kudin sa ya bayar da sunan za a yi kasuwanci to ya kamata ya san me ake yi da kudin sa karka yadda ka saki naira ka kwaya daya baka san me ake da ita ba mamaki giya suke saya da ita ba mamaki zuwa suke su zuba su a banki su samu kudin ruwa ba mamaki caca ake yi da kudin so yana daga cikin kaidoji na kasuwanci zamu yi kasuwa da kai to fa sai na san me za a saya a sayar kun fahimce ni daya kenan na biyu kuma idan na baka kudi na dole ne komai ya zo ya zama clear a bayan wata dayan nan naira 50,000 din nan da na bayar me aka yi da ita nawa aka ci riba nawa aka yi wahalhalin harka nawa ne ya hau kaza ne to sai mu yi yarjejeniya zaka bani percentage kaza daya bisa kaza daya bisa kaza biyu bisa kaza dole a yi yarjejeniya ba zai yi ka dauki kudin ka ka bayar baka san nawa aka ci riba ba sannan kawai wanda ya karbi kudin ya ce kawai kaza zai rinka baka to kaga wannan shine zarar din da ake fada uncertainty islamic finance masu yin harkar bankuna na islamic finance akwai wadannan bayanan kuma akwai su a cikin littafin mu na fikihu ka rike kaida duk kasuwancin da yake akwai garari a ciki to wannan gararin shine zai haramta maka shi kuma duk abin da yake ya shiga cikin duhu baka san me ake da shi ba to haramu ne ba mamaki business din giya ake yi yanzu akwai kudin da ake diban su kamfanonin giya ake kaiwa breweries kana musulmi anan kana salatin annabi da charbinka a masallaci ka tura musu naira 700,000 suna juya maka a wata su turo maka naira 50,000 kuma sun kai kamfanin giya suna harka da shi mai riba a ciki ba daidai bane so yanzu za ku yi networking wacece menene da waye da ake yi a bi a hankali a rinka bincike wato akwai kasuwanci da yahudawa da yawa suka zo da shi yanzu a kasar nan suna nan da yawa harkar networking din nan wannan ka je ka kawo wannan ka bada kai ka je ka nemo mutum biyar daga ni mutum biyar din nan shi ma za su samu kaza wannan shi ma duk yayi ne za a yi a bari kuma yawancin su ba daidai bane kuskure ne wallahi da yawa M49 ne da yawa da yawa so ya kamata ni ina ba da shawara duk inda kaga cin kudi a banza ka bi a hankali wallahi malam in kana da kudin ka akan maka Allah ka je ka sayo data ka kasa mana a bakin titi ka ci ribar ka kiliya kiliya ko ba ka bane kowa yana gani amma mutum ya zauna a gida kawai yana tura kudi kawai yana zaune da computer da waya kawai yana daddana waya ya ci riba kaza ba kai komai ba ana ta turo maka kudi ni dai ina ba da shawara a yi bincike kuma a tuntuɓi malamai kada kwaɗayin me zan samu ya rufe min idona in kasa zuwa in binciki gaskiya a bi a hankali saboda wallahi wallahi in mutum ya kuskure ya ɗauki haram ya cusa a gidansa ya cusa a iyalinsa yana da matsala kar ka manta da hadisin da manzo Allah yake cewa wa mat'amuhu haram abincinsa haramun, wa malbasuhu haramun, suturarsa haramun, wa ghuzziya bil harami, aka ciyar da shi da haram. Kar mutum ya yadda ya kuskure, me fuskare ma yana cin abinci yana rayuwa a garin nan, me noma ma yana cin abinci a garin nan, ya bude shago yana sai da kayan yana cin abinci a garin nan, me sai da kaza yana cin abinci, me injin nika ma yana ci, haskokin nema suna nan da yawa. Ka tsaya ka bi abin da yake bayi da haufi, bayi da tsoro, babu shakka, dama yuribuka ila ma la yuribuka. Amma Yahudawa suna nan sun zuba harka sosai, musamman arnan kudu din nan sun kware wajen harkar making money. Yanzu musamman mata, yanda ake diban mata akan harkar nan, mata ai ta diba. Ni dai shawara ce nake bayarwa, ai bincike a tambayi malamai kuma san me yake yi. Kar mutum ya je diba haram ya kai gidan shi. Kuma na haka nima na gaji Allah abinda na faɗa ne daidai. Allah ya bamu lada, wanda ne mai kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
I want.